Babban birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ya sha kwalliya da manyan allunan hotunan 'yan takarar shugaban ƙasa, waɗanda tamkar suna kallon jama'a da ke gittawa ne yayin da ake ta kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki 171. To sai dai a gefe guda akwai alamu da ke nuna babu armashi tattare da wannan zaɓe. Alhaji Nasiru Sa'idu na ƙungiyar muryar talaka mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Yau shekara 30 muka zaɓe ƙasar Gatamu. Ba a taɓa zaɓe na dandace ba, ba a taɓa zaɓe na rumbuce ba, hakan ga kowa ta hina shi ke bisa inda za a kama bana. Don haka mutane dole su yi ɗarɗarɗar, wasu sun shirya, wasu ba su shirya ba.
Kotun tsarin mulki ta soke takarar Hama Ahmadu na jam'iyyar Mudin Limana, wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne, wanda har ila yau ya taɓa riƙe muƙamin firayim minista har sau biyu bisa wasu dalilai da suka shafi badaƙalar safarar jarirai da aka same sa da shi a shekarar 2017. Amma duk da haka jam'iyyar ta ce za ta goya wani ɗan takara baya, inda a ranar Litinin ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar ADR Canji a matsayin wanda za ta mara wa baya. Bana Ibrahim jami'i ne a jam'iyyar Model Lumana.
Kotun koli ta yi watsi da takarar ɗan jam'iyyar Muhammad Ahmadu, jagoran Model Falumana. Amma ba wannan ba ke nuni kamar ba ruwanmu da zaɓuka masu zuwa, tunda abin da mun ka sa gaba shi ne sauyi a cikin ƙasar Nijar, kuma sauyin da Hamma Ahmadu ko kuma da wani ɗan takara na gungun 'yan adawa duk ɗaya ne gare mu.
Bazo Muhammad, wanda na hannun daman shugaba Muhammadu Isuhu mai barin gado ne, tsohon ministan harkokin waje ne a jamhuriyar ta Nijar, shi ne kuma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki, kuma ta yayyu ya ci karansa ba babbaka saboda rashin kwakwaran ɗan takara daga ɓangaren 'yan adawa. Tahiru Garka shi ne ya yi magana a madadin jam'iyya mai mulki ta PNDS.
Za mu lashe zaɓe, tunda abin da ya sa muka ce muku muna tsammanin za mu lashe zaɓe tsakani da Allah. Bancin mu kaɗai mun lashe wajen kashi 50% abin da ya haka ne. In an gama da partitukan da gaima tarayya goyon baya, da gaima shugaba Bazoum goyon baya, wajen parti 50 suke, yau ma sun wuce 50. Kenan za mu dibin ƙuru abin da za mu samu ma sai a ce kashi 60 ko ko abin da ya kashi 60%.
Sai dai takarar ta Bazoum ta gamu da cikas, domin wasu daga cikin abokanan adawarsa ciki har da Hama Ahmadu da aka soke takararsa na ikirarin takardun shaidar zama ɗan ƙasa da Bazoum ya mallaka na bogini.
Takardun naka na karkiki ne, ikon naku na karya ne. Ce na mi za mu yi da mu karyake a gaban Niger? Ba mu yarda. Don haka ina so da Allah mutanen Niger ku tashi tsaye. Ba ce ku fito ku yi fada ba, an ce ku fito ku yi zaɓe.
Nijar dai na da al'ummar da yawanta ya haura miliyan 22, inda mutum miliyan 7.4 ne suka yi rijistar zaben da ke tafi.
To dokokin zaben jamhuriyar Nijar dai sun nuna cewa dole sai ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 51 na ƙuri'un da ake buƙata kafin ya lashe wannan zaɓe. Idan kuma aka gaza samun wani ɗan takara da ya samu kashi 51 nan, ya zama dole sai an je zagaye na biyu, wanda aka sa za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairun baɗi. Hakan na nufin masu kada ƙuri'a za su yi dogon jira kafin su san wane ne zai zama shugaban ƙasarsu a nan gaba.
Da yawa dai daga cikin waɗanda za su kada ƙuri'a irin su Alhaji Salisu Ahmadu sun ce burinsu shi ne su samu shugaba na gari wanda zai fitar da ƙasar daga ƙangin matsalar tsaro, kuma da tattalin arziki da kuma coronavirus.
Muna fatan Allah ba mu shugaba tsarkake ingantacce wanda zai kawo kwanciyar hankali da tattalin arziki, da dufa wanda ya zamanto al'umma gaba ɗaya idan aka zaɓe shi hankali zai kwanta.
Jamhuriyar Nijar wacce ba ta da iyaka da ruwa kan kasance hanya da masu zuwa cirani ke bi don kaiwa ga nahiyar Turai. A yau ƙasar na fuskantar matsalolin da suka shafi fari, hararar ta'addanci da kuma rashin walwalar tattalin arziki. Jama'a da dama dai za su zira ido ga duk ɗan takarar da ya lashe wannan zaɓe domin ganin yadda zai kai ƙasar ga gaci. Mahmud Lalo, taskar VOA daga Yamai a jamhuriyar Nijar.